DW. Taba kalashi.
Jama'a barkanmu da sake haduwa da ku a cikin shirinmu na al'adu da zamantakewa. Batun biya wa ɗaliban makarantar sakandare kuɗin jarabawa ƙarshe ta WAEC a baya-bayan nan na fuskantar ƙalubale da kuma cece kuce a wasu jihohin arewacin Najeriya, inda wasu jihohi suka fito da jarabawa tantancewa kafin a kai ga wannan mataki. Shirin namu na wannan makon zai dubi wannan al'amari, idan kuma aka biyo mu za a ji tasirin maimaita aji ga ɗaliban sakandaren da suka faɗi irin wannan jarabawa. Sunana Zaharuddin Umar Dutsen Kura, ni ne kuma zan gabatar muku da shirin a wannan makon.
Shirin taba kalashe al'adu yake nufi, sai fa mu garzayo al'adu na al'umma a ko ina suke, sai fa mu garzayo da kun tsaya lallai za mu bayyana muku, sai fa mu garzayo ga taba kalashe yan uwa muna kira, sai fa mu garzayo.
Idan aka kasa Najeriya kashi biyu, kudanci da arewaci, kusan a duk lokacin da aka yi jarabawa kammala babbar sakandare ta WAEC ko kuma NECO, za ka ga ɗaliban jihohin kudancin ƙasar ne sukan zo a sahun farko wurin cin jarabawar. Rashin aiwatar da jarabawar tantancewa, wadda ake kira MOC ko kuma qualifying exam, a wasu jihohin arewacin ƙasar na daga cikin dalilan da yasa ake ganin irin wannan sakamako, a cewar wasu masana. Sai dai shekaru biyar da suka wuce, mahukunta a jihar Katsina suka dawo da yin wannan jarabawa. Dr. Badamasi Lawal Charanci shi ne kwamishinan ilimi a jihar, ya kuma yi bayanin irin abin da jarabawa ta ƙunsa.
Qualifying examination wata jarabawa ce wadda in aka tantance ka, ita kuma ana yin ta ne gaba ɗaya faɗin jihar Katsina. Kuma Ministry of Education ke shirya wannan jarabawa, kuma tana shirya wannan jarabawa ne bisa ga dami-dami aka koya ma yara. To, wanda ya ci credit biyar ga jarabawa da aka yi, to shi ne gwamnatin jihar Katsina za ta biya ma kuɗin jarabawa na NECO da kuma na WAEC da NAPTEP. Wanda kuma ya ci credit uku, shi kuma sai a biya mai kuɗin jarabawa NECO kadai.
Jarabawa tantancewa ta MOC ko kuma qualifying din dai ba sabuwa bace a tsarin ilimin sakandare na Najeriya. To amma ga Dr. Mukhtar Elkasim Yanshuni, masani akan harkar ilimi, rashin kuɗi ne yasa mahukunta na yanzu suka fito da wannan dabara ta mulki, duk da cewa tsarin na shan suka daga wurin wasu iyayen ɗalibai.
Da gaske ne mutanenmu suna fama da talauci da yawa, wanda iyayen yara ba su iya ɗaukar nauyinsu karatun ma baki ɗaya, bari biyan kuɗin NECO da WAEC. Wanda mutane masu wannan ra'ayin sun ga cewa watakan yin haka na ƙasa ne ga ilimi, ta cewa to wanda ma ya kasa da ka kasa, to ɗanka baimakon ka ce ka biya mashi, shikenan wani ya zama drop out kenan. Kuma gwamnati tana ɗaya daga cikin wanda take ƙoƙari kullum, tana ganin yaya za a magance hitar yara daga makaranta.
A jihar Sokoto ma gwamnati ta dawo da jarabawa MOC ko kuma qualifying ɗin. Shekaru goma aka kwashe ba tare da an yi jarabawa ba a jihar, sai dai a yanzu da gwamnati ta dawo da tsarin, lamarin ya haifar da cece kuce. Nan wasu ɗaliban sakandare ne da suka faɗi jarabawa tantancewa a jihar Sokoto suka taru suna waka, suna faɗin lafuza marasa daɗi ga hukumomi, suna zargin an musu runto a wurin gyaran jarabawar. Aƙalla ɗalibai 20,000 ne dai suka zauna wannan jarabawa, amma kuma gwamnati ta ce sai wanda ya ci jarabawa tantancewar ne kaɗai za ta biya wa kuɗin WAEC. Alhaji Sani Muhammad Goburawa shugaban ƙungiyar iyayen ɗalibai ne a wata makarantar gwamnati ta mata a Sokoto.
Tunda yanzu an ce ga waɗanda aka riga an yi makin nasu ga waɗanda suka ci, ga waɗanda ba suka ci ba, in ni ne uba zan je in sai ma ɗana in tabbatar da ya sauna jarabawan nan, abin nan tunda za a ɗauka kamar mai rabo zai samu. Ai gwamnati ba za ta ce ma dole cewa a'a ya faɗi jarabawa ba.
Sai dai duk da cewa gwamnati ta buɗe ƙofar iyaye su biya wa yaransu kuɗin jarabawar, Dr. Mansur Isa Buhari malami a Jami'ar Usman Dan Fodio a Sokoto na ganin akwai buƙatar iyaye su bar dukkan yaran da ya faɗi jarabawa ya maimaita aji.
To, yin amfani da maimaita aji wato ma'anar demotion shi na da fa'ida sosai gurin taimaka ma yaro, saboda wani yanki ne ko fanni na karatu wanda aka so ka tsallake kuma baka fahimci abin da zaka tsallake shi ba, za a sa ka koma yi ka rubuta. yana da kyau ya kasance cewa an kirkiro rota hanya ta tantance wa'anda ya kamata su wuce gaba saboda ɗaukar karatunsu. Amma ita kuma gwamnati ko hukuma kamin ta yi wannan sai ta tabbatar da cewa ta ba yara duk damar da suka buƙata na koyon darasin nan.
A bisa dokokin Najeriya dai wajibcin biyan kuɗin makaranta da ɗaukar nauyin karatu akan gwamnati ya takaita daga kan ɗaliban da ke matakin firamare da kuma ƙaramar sakandire ne. Ma'ana kenan gaba ɗaya batun biyawa ɗaliban babbar sakandire kuɗin jarabawa bai rataya kacokan a wuyan gwamnati ba. Amma duk da haka kwamishinan ilimi na jihar Katsina Dr. Badamasi Lawal Caranci ya ce za su ci gaba da biyawa ɗalibai amma kuma dole sai waɗanda suka ci jarabawa tantancewa. Domin kawo yanzu sun ga alfanun wannan tsari.
Sadda ba a wannan jarabawai. Ai mun zo mun tawar da wata gwamnati da ta gabata. Shekara takwas kan mu zo. To a wannan lokaci yaro 417 da 576 suka rubuta jarabawa a fadin jihar Katsina gaba daya. To daga ciki kuma yaron da ya ci credit 5 a kowane fannin karatu kawai su 79 ne da 44. Kaso 18 bisa 100 gaba daya 2015 16 17 18 19 yaro 218 da 555 kashi 68 da digo kusan 3 suka ci credit 5 a kowane subject.
Ita dai jarabawa tantancewar a cewar wasu masana tana sharewa dalibai fage da kuma nuna musu irin tambayoyin da za su iya amsawa a jarabawa kammala babba sakandire kamar waye ko kuma neko. To amma ga Muhammad Aminu Kabir, wani wanda kanwarsa ta zauna wannan jarabawa ta fadi, yayi zargin gwamnati na yin rufa-rufa a wurin aiwatar da tsarin, a don haka ne ma ya cire kuɗin aljihunsa ya biya mata kuɗin waye din ba tare da ta maimaita aji ba.
Ana yin wani abu wata balulluɓa to wanda gwamnati za ta iya biya mawa kawai za a zarge daidai inda take iya biya mawa, duk sauran wanda ba ta iya biya mawa kuma za a zubar da su. To ƙarshe kuma za ka ga waɗanda gwamnatin ma ta biya mawa ba su yi wani ƙoƙarin a zo a gani ba, idan ka haɗa da waɗanda suka koma daga baya iyayensu suka biya masu kuɗin jarabawa suka rubuta jarabawa, za ka ga sun mafi waɗanda gwamnatin ta cire ta biya ma kuɗi.
To shin wannan hanzarin da Muhammad Aminu Kabir ya bayar ya kai matsayin da gwamnati za ta dakatar da yin wannan jarabawa tantancewar? Kuma dai menene Dr. Mukhtar Al-Qasim na kwalejin kimiyya da fasaha ta Katsina ya ce ya kamata kowane bangare ya rinka sara yana dubar bakin gatari.
Iyaye su tashi su zabar da ƴaƴansu, gwamnati ita kuma ta kyautata, matuƙa kyautatawa in dai tana da hali duk abin da za ta yi ta yi domin tabbatar da cewa in ilimi ya samu inganci kuma yara sun yi maka ilimi yana da muhimmanci. Abin gaba a matsayinmu na malaman makaranta, mu ma wannan abin da gwamnati ke yi ya sanya tsakani ga Allah mun kwanta ba mu yin abin da ya kamata. Tunda kun san gwamnati na biya ma yara kuɗin makaranta in lokaci ya yi, kuma sai ku taru malamai ku ba yara satar ansa su ta yi da ilimin da ba nasu ba, ka ga yaro da 9 credit 9 ne ko waye da sauransu. Watakan an yi kwance don ana ganin yaran ai biya masu kawai ake ba sai na shiga aji na koyar da su ba sai ne kaza ba. To kaga gwamnati na da haƙƙi ta yi abin da ke daidai, iyaye na da haƙƙi su yi abin da ke daidai, mu ma malaman makaranta muna da haƙƙin mu yi abubuwa da ke daidai. Doce bela sashe na
Hausa sun daga tuta sai ba mu zan rizayo. Fadakarwa ko da yaushe ne suke sai ba mu zan rizayo. Da ka tsaya lallai dole za ka amfana sai ba mu zan rizayo. Ka taba galashi ƴan uwa muna kira sai ba mu zan rizayo.
To jama'a da kuma haka muka zo ga ƙarshen shirin taba kalashe na wannan makon. A madadin wakilin mu na jihar Katsina Yusuf Ibrahim Jargaba da wakilin mu na jihar Sokoto Ma'awai Abubakar Sadiq da suka taimaka kwarai wurin kawo muku shirin da sauran abokan aiki a nan Bon, sunana Zahardin Umar Dutsen Kura, nake fatan za ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na DW.